yan kasa da hukuma.
Tuna barci ta gaba ta fita, Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawota, haka nan da waɗanda ka kawota, Allah ka gare mu da tashinta.
Pastore, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari. Zan gabatar
babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fake drugs da ake fama da shi. To wanda duk bai lafiya zaka ga ba wai gayyata ciwon ne ba, ciwon ne ya same shi. To bai kamata a ce an bashi magani na jabu ba.
Kullum masu aikata laifi sun fito da sabuwar hanya. To idan ku ana so a dakile wayannan abubuwan, sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya.
Babban abin da yake damun kowa shine yanzu mu isar da sako ga al'umma ya zama da basu ma fara ta'ammuli da wannan miyagun don yafi sauki.
Yau shirin na dauke da tsokaci akan alakar ta'ammali da miyagun kwayoyi da sauran ababen sanya maye da kuma rashin tsaro a cikin al'umma.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta.
Madalla. Masu rarrabe masana da sauran ƙwararru a fannin tsaro sun daɗe suna fashin baki akan alaƙar da ke tsakanin ta'ammali da miyagun ababen da ke sanya bil'adama maye da kuma aikata miyagun ayyuka ko kuma ƙalubalen tsaro a tsakanin al'umma. Kamar sauran ƙasashen duniya, yawaitar amfani da ababen sanya maye na da alaƙa da yawan alƙalmin ayyukan ɓata gari da ke tada hankulan mutane a sassan Najeriya. Kamar yadda masana suka yi nuni, samar da sabuwar kasuwa ta hada-hadar cinikayyar magunguna zalla a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya, wanda aka fara aikinta tun fiye da shekaru 15 da suka shuɗe, na cikin matakan daƙile matsalar shaye-shaye a tsakanin matasan arewacin na Najeriya. Malam Dahiru Matazu jigo ne a cikin reshen jihar Kano na kungiyar masu sayar da magunguna ta Najeriya.
Idan ka kalli harkar shaye-shaye, wani abu ne da ya damu al'ummar mu gaba ɗaya. To amma shi asalin magani ba a yi shi don shaye-shaye ba, wato ne duk maganin da kaga an yi shi ne don wani maganin. To amma mutane ke abusing nashi. Hakika akwai wasu magungunan da suke control ne, ma'ana dole ana buƙatar a sanya su kai tsaye, ake tasarrufin tafiyarsu daga inda aka sawo su zuwa inda za su tsaya, zuwa ga har wanda end user, ma'ana wanda zai amfani da su. Sannan kuma akwai tsari na a waye ma ya cancanci ya rike wannan abu, kuma waye ya cancanci ya ba da magani ga marar lafiya wannan abu. To duba da zaman da muke kaman a open drug market, wannan yasa abubuwan duk suka fantsama. To amma alhamdulillah yanzu ita gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihohi, an approving Kano da Lagos da Onitsha, wanda su ne main wuraren da ake sayar da magani a matsayin tsari. To yanzu ita kasuwar Kano already an yi wata kasuwa da ake ce ma CWC, wadda ita ce Coordinated Wholesale Center. A lokacin waccan tsohuwar gwamnati ta mai girma Muhammadu Buhari, ministan lafiya ya zuwa ya commissioning wannan kasuwar, mutane sun fi kallon shaye-shaye. Mu kuma a wajen da muke wannan sana'ar, shaye-shayen muna kallon daƙile shi abu ne mai sauƙi matuƙar aka dawo wannan sabuwar kasuwar. Domin gurin akwai security agencies da aka kawo, akwai police, akwai NAFDAC, akwai PCN, akwai kuma NDLA da za a ba su office ɗinsu su ma yanzu haka. Sannan kuma akwai internet security wanda za su riƙa kula da wannan abu. To dama babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fake drugs da ake fama da shi. Me fake drugs yanzu kaga duk wanda bai lafiya,
magunguna
mara kyau na jabu. To wanda duk bai lafiya zaka ga ba wai gayyata ciwon ne ba, ciwon ne ya same shi. Kaga zai ɗauki kuɗin shi ya je ya bada a sai mai magani. To bai kamata a ce an bashi magani na jabu ba. To illar da ke cikin bada magani na jabu, illa ta farko mutum zai waste resources ɗin shi, ma'ana zai ɓannata kuɗin shi a banza, sannan zai tsawaita mai ciwonsa, sannan kuma zai sha poison guba, sannan kuma zai zo ya samu rashin jituwa, wato rashin yadda tsakanin marar lafiya da likita. Sannan shi kuma likita za a sa mai damuwa, mai damuwa ya ga ya baka maganin da yana zaton wannan cutar, wannan maganin shi zai magananta da ikon Allah. To kuma ka dawo ka ce baka warke ba, to zai ji ya damu shin wannan cutar ko ba ita bace ba.
Sai dai a cewar detective Awali Baladirmin Iya da ke zaman guda cikin masu fashin baki akan lamuran tsaro a Najeriya, akwai bukatar lalubo sabbin dabarun gano masu aikata miyagun laifuka a cikin al'umma.
A kullum akwai abin da ake cewa crime statistic, wato kididdige na laifi. Kullum sai sabon laifi ya faru, kullum masu aikata laifi sun fito da sabuwar hanya yanda za su yinga yin abubuwansu ba tare da sun samu matsala daga wajen cikas ko wajen hukuma ko mutanen gari ba. To idan ku ana so a dakile wayannan abubuwa, sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya, an koma amfani da sababbin dabaru na zamani wayanda ake bincike a gano cewa wai hanyoyin nan da suke bi wani iri suke bi da wani mataki suke bi, su waye suke shigo da magungunan nan, in an ɗebi magungunan na ake kai su, suwaye suke daure musu gindi, da suwaye ake hada baki ana yi wa harkar manakisa makarkashiya. Ka san matsala abin da yake faruwa shine duk lokacin da aka ce mutane sun maida harkar kasuwanci, to kullun kokari za su, duk kokarin ka da kake na dakilewa su kuma suna kokari su shawo kanka ko dai ta sama ko kuma ta kasa ko ta tsakiya, kowanne akwai hanyar da ake bi ake dakile shi.
To waɗannan matakai dabaru da ka faɗa baki da alhakin daukar su misali al'umma ne ko gwamnati?
A gaskiya dai mafi kashi 70 cikin al'umma ne, gwamnati kashi 30 take iya yi na farko kenan. Su al'umma abinda suke iya yi ko da yaushe abinda ake cewa human security da community security, jama'a ne suke ba wa kansu da kansu. Na farko human security shine ya zanyin tsare kaina da duk wani abin da zai shafe ni, sai na zama mutumin kirki, na zama waye, sannan zan iya zuwa in faɗa, sannan jama'a su bi. Ko irin fina-finan nan da ake yi wanda a daina yin fina-finai na soyayya ko wani fina-finai, a'a a dinga yin irin waɗannan fina-finan wanda su suna kallon fina-finai. Yanzu ka zo ka samu ɗan daba ko mai kwacen waya ko wani abu da ka faɗi sunan wani ɗan wasan Hausa ko wani alamunsa, za ka ga ya san shi. Amma idan ka zo ka ɗauko wani shahararren malami wanda yake da fikira da basira akan wannan abu, za ka ga ma bai san shi ba.
Gaba cikin shirin za mu ji abinda hukumar NDLEA mai yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ke yi game da wannan al'amari.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tarar da mutananta, ƙosassu babu tsiraraita, da rashin aiki da galabaita, koyawan banza ko sata. A ƙasa duka kan ba tarbiyya, ba ci gaba sai ta tsaya baya, sai girman kai kaya kaya, da kwafa da rashin tuna can baya, dan ƙauye ya shiga alkarya.
Masu saurare, kwamandan hukumar NDLEA a Kano mai yaƙi da ayyukan sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya, Alhaji Ahmad Idris, ya ce matakan faɗakarwa da wayar da kai a matsayin rigakafi na daga cikin manyan ayyukan da jami'an hukumar suka sanya a gaba.
Akwai ƙungiyoyi da dama masu zaman kansu, sannan kuma akwai waɗanda su kuma ƙungiyoyi ne kamar na makarantu, waɗanda duka muna halaƙa kyakkyawa tare da su. Wasu a wasu lokutan su ne sukan shirya bita ko gangami, sukan gayyace mu muka je. A wasu lokuta kuma mu da kanmu mukan fahimci cewa akwai irin wannan damuwa a waje kaza da waje kaza, to mu mukan shirya. Idan misali a makaranta ce wanda muke ganin cewa akwai wannan damuwa, muka rubutawa hukumar makarantar cewa muna da bukatar da mu zo mu yi wannan taro na wayar da kan, sun sukan ba mu zarafin haka. A wasu lokuta kuma unguwanni ne ko tashar motoci haka. Kaga irin waɗannan hukumomi na ƙasashen waje, musamman a ce a UNODC, don iya ce maka ita ce kusan babban abokiyar harkar mu ko aikin mu. Abubuwa da dama da suke shirya banda mun horar da mu da suke ta bin wannan hanyoyi da za mu yi mu isar da saƙonni, akwai abubuwa da dama da kuma irin kasance sukan ba mu takardu da sauransu kasidu wanda za mu iya zuwa mu je mu gabatar a irin waɗannan wurare. Akwai lokutan da kuma su da kansu ma suke shirya irin waɗannan zaurika da za a haɗu a yi wannan irin tarurruka na wayar da kan jama'a, da su ɗauki nauyin irin wannan shirye-shirye. Banda su akwai European Union, su ma suna taimakawa ƙwarai da gaske wajen musamman isar da irin waɗannan saƙonni na wayar da kai, wanda tunanin shi ne duk mutumin da Allah Ubangiji ya taimake shi ya fahimci illa abu kusa a magance abun ma. Don babban abun isar da saƙo ga al'umma ya zama da ba su ma fara ta'amuli da wannan miyagun, don ya fi sauƙi wajen kare shi. Idan har Allah Ubangiji ya taimake mu saƙonnin da ake idawa wa al'umma da iyaye, ya zama na ya alfanu wajen hana mutane fara ta'amuli da miyagun ƙwayoyi, to insha Allah za ka ga kafin a ankara tsari na rigakafi, da rigakafi an ce ya fi magani.
To Allah ya kyauta. Masu saurare, da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Mun garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mar samu sai za a ido a wajen damu me ya kin ni tabidar ilmi shine manufar mulkin kanmu.